على معشر الصائمين، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فامتثلوا أوامر ربكم واجتنبوا نواهيه واحذروا الهوى ودواعيه. أن هو ما سأل بركة درجة أو نرانا تقوم قوت رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو لا تريه da 47 wanda yayi daidai da 27 ga watan biyu shekara ta 2026 ita ce huduba ta 300 a bisa wannan mimbari na masallacin babban sahabi Mus'ab dan Umair da kenan cikin garin Dan Bushiya a Kaduna New Millennium City. Matashiyar wannan huduba ta yau shine alakan watan Ramadana da addu'a da kuma wasu ladubba da hukunce wanda suka shafi addu'a din kansa. Bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da neman taimakonsa da neman gafaransa da neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga sharrin kawukanmu da munanan ayyukanmu, lallai wannan huduba tana kira gare mu ya ku bayin Allah. Mu sani cewa lallai ba makawa, dukkan dan adam dole ne yana buƙatar taimako a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma mafi ƙarfin hanyar da dan adam zai samu taimako wurin Allah shine mutum ya zanto cewa yana da kintsi na yin addu'a ga Allah wurin Allah madaukakin sarki, domin addu'a ita ce aminci ga dukkan wanda yake cikin tsoro, addu'a ita ce mafaka ga duk wanda yake cikin matsuwa, sannan kuma addu'a ita ce abinda take tunkuɗa bala'i kuma ta magance shi. Addu'a ita ce kadai abinda take hana saukan musiba, ko kuma idan musiban ta sauka Allah na amfani da addu'a wurin ɗauke ta da bayinsa. Addu'a ita ce abinda Allah madaukakin sarki yakan amfani da ita ya sauƙaƙa musiba, idan da za ta sauka da tsanani sai ya maida ta zamto da sauƙi ba kamar yadda take a karan fari ba. Lallai addu'a ita ce takobin dukkan wani mumini. Wannan yasa Al-Qur'ani ya kira ba dare ba rana akan mutane su rinƙa yin addu'a. Sai Allah ta'ala ma bai gushe ba, har sai da alƙawarin sai yayi narko na azaba ga duk mutumin da baya addu'a yana roƙon Allah. Domin hakan yana nuni zuwa ga cewa kamar mutum ya wadatu ne zuwa ga kansa. Allah madaukakin sarki yake faɗa cikin surati Ghafir, yake cewa kuma Ubangijinku yace ku ambace ni, bi ma'ana ku kiraye ni, ni alƙawarin zan amsa muku idan kun roƙe ni. Lallai waɗanda suke yin girman kai inji Allah ta'ala wurin bauta min, bi ma'ana ba sa roƙona, to da fannu zan shigar da su wutan jahannama suna matsayin ƙasƙantattu. Ya Allah kai mana tsari. Don haka addu'a ƴan uwa hanya ce ta annabawan Allah da nagartattun bayi. Lallai addu'a abin yi ne a lokacin tsanani da ma lokacin yalwa. Ana yin addu'a a lokacin wadata da lokacin ƙunci. Lallai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, yana cewa addu'a ita ce ma ibada ka tokal. Ya ku ƴan uwa masu imani, lallai azumi da addu'a suna da alaƙa mai girma. Ibadu ne guda biyu masu girman gaske wurin Allah, suna da matsayi a wurin Ubangiji madaukakin sarki. Sannan kuma a tsakanin azumi da addu'a a musulunci suna da alaƙa mai ƙarfi, alaƙar da ba sa rabuwa. Dalili kuwa shine azumi da muke yi dalili ne da ke sa Allah ya karɓi addu'an bawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin da Malam Nasir Jina Albani ya inganta hadisin. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutane uku, ai bi ma'ana nau'ukan mutane uku, ba wai ana nufin ɗaya biyu uku kaɗai ba. Mutane uku addu'an su karɓaɓɓiya ce wurin Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na farkon su cewa yi da'watu sa'imi, addu'an wanda yake azumi kar kai shakka Allah zai amsa. Sannan wa da'watul mazlum, sai addu'an wanda aka zalunce shi. Wa da'watul musafir, sai kuma addu'an mutumin da yake matafiyi ne. Waɗannan mutane uku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana tabbas addu'an waɗannan karɓaɓɓa ne wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan yana da gaskiyar shiryar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a duk lokacin da ya zo buɗe baki a yayin da ya azumi yakan yi addu'a ce da habar zama'u wa kallatul uruq wa sabata al-ajru insha Allah. Kishi ruwa dai ya tafi, bi ma'ana an gama azumin an sha ruwa sannan kuma jijiyoyi sun farfado kuma Allah da lada ya tabbata wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin wannan kamar yadda Abu Dawud ya ruwaito malam Nasiruddin Albani kuma ya hassana hadithin dan haka ya zama wajibi ya ku yan uwa akan dukkan wani wanda yake azumi to ya nace da yin addu'a wurin Allah mai yawan kyauta da kari ya ku bayin Allah lalle duk wanda yake roƙon Allah to wallahi ku sani ba zai taba tadewa a rayuwarsa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani mutum musulmi wanda zai roƙi Allah da roƙo wanda a cikin wannan roƙon nashi addu'an babu saban Allah dan wasu zaka ji abin da suke roƙon Allah zunubi ne a cikin addu'ar su to Allah baya son wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya roƙi Allah ba tare da akwai zunubi a cikin abin da ya roƙi Allah ba kuma ba tare da akwai yanke zumunci a cikin addu'arsa ba to Allah ta'ala zai bashi daya daga cikin abubuwa guda uku idan yayi addu'a na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko dai Allah ya amsa mishi abin da ya roƙan ya zanto shi aka bashi abin da ya roƙa din ya zanto shi aka bashi na biyu ko kuma aka war mishi da wani cutarwa kwatankwacin wannan mutum la'alla ya roƙi dukiya sai Allah kuma ya ga gashi ya kaddara zai kwanta rashin lafiya jinya har mutuwa maimakon dukiya sai Allah ya bashi lafiya kaga dukkanin wannan arziki ne shi yasa mai yin addu'a baya nadama mai yin addu'a kuma baya asara sai abu na uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ba mai addu'a shine Allah ya taskace ma mutum lada kwatankwacin abin da ya roƙa sai ran alkiyama a bashi mun sani ko cewa wal akhiratu khairun wa abqa abinda Allah zai baka ran alkiyama shi yafi alkhairi kuma abinda Allah ke bayarwa ran alkiyama baya karewa ya ku yan uwa ku sani cewa lallai dukkanin wanda ya addu'a to lallai ya dace da alkhairi shi yasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa mai addu'a ana bashi ɗayan uku da ya gama waɗannan bayanai kamar yadda kuka ji sai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi idan nuksiru ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aiko idan haka ne za mu yawaita addu'a bi ma'ana Allah zai ganaci wurin yawan addu'anmu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da su Allahu aktsaru Allah shi ya fi ku yawan abin da zai baku bi ma'ana ba za ku taba iya karar da abin da ke wurin Allah ba ku ta roƙa din Allah ta'ala zai baku dama ya faɗa ce kullu yawmin huwa fi sha'an kuma shine ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ya Allah ka azurta mu da dacewa da addu'a ya ku bayin Allah lallai ku sani bangare na biyu shine lallai addu'a tana da wasu ladubba da shari'a ta gindaya ta shimfiɗa su wanda ake so dukkan mutumin da yake musulmi ne ya kiyaye waɗannan ladubba da waɗannan hukunce-hukunce matuƙar yana so Allah ya karbi addu'an shi saboda ta yiwu bawa zai ta cewa na yi ta roƙo ne ta roƙo ne ta roƙo ban ga komai ba kila kana cikin ɗayan aji ukun can ne la'alla an taskace maka sai a lahira la'alla an kankare ma zunubanka da ita la'alla an maka jinkiri zuwa lokacin da ya fi zama maka alkhairi ko kuma la'alla matsalar daga wurinka ne kai ne baka yi abin da za a karɓa ba saboda akwai abubuwan da suke hana karɓa addu'a kamar yadda za mu ji su a gaba kaɗan don haka daga cikin ladubba da hukunce-hukunce shine kasance abu na farko duk wanda zai roƙi Allah ya roƙi Allah da tsarkin zuciya ya roƙi Allah da jin cewa Allah ne yake roƙo kuma domin Allah yake wannan addu'a saboda duk wanda ke yi shakka game da abin da Allah zai iya yi to Allah zai iya barin shi da abin da ya roƙa kuma ba zai taɓa cin nasara ba don haka nan mutum ya sani cewa babu mai biyan masa buƙatu idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba don haka sai ka kaɗaita shi shi kaɗai da roƙo ko da a ce roƙo ne wanda take don roƙo kala biyu ne akwai du'a wa ibadatin wanda Allah kaɗai ake ma kuma Allah ya tsara da abin da za a faɗi akwai addu'a wanda roƙo wanda ya halasta ba ya kamata ba kuskuren tuntuɓen harshe roƙon da ya halasta kai ma ɗan uwanka musulmi wanda zai iya yi maka ya zanto na farko wanda za ka roƙa ɗin nan yana raye ba matacce ba ne na biyu ya kasance yana halarce zai iya jinka na uku an ya kuna ƙadiran zai iya maka abin da ka nema ba za ka roƙi mutum abin da Allah kaɗai ke yi ba kamar ka ce mutum ya baka haihuwa ɗan adam bai sai baka haihuwa ba sai dai Allah hatta arziki Allah ke bada nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya to idan mutum zai roƙo hatta irin roƙon da Allah ya halasta mu yi ga junanmu inda yake cewa wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi والارحام ko irin wannan roƙon ne kafin ka roƙe mutum je ka roƙi ubangijinsa idan Allah ya kaddara zai ciyar da kai sai ka ga kafin ka wahala ma kana fara magana ya baka ko kuma in ya hana ka hanawar shi sai zama sanadiyan da wani zai tausaya maka ya biya maka buƙatar Allah sai kawo maka mafita saboda haka ƴan uwa mu sani mutum ya zanto addu'a yayi ta dan Allah shi kadai kuma ya tawassuli Allah ta'ala ke cewa fad'ullaha mukhlisina lahu ddin ku kirayi Allah ku roke shi kuna masu tsantsanta addini a gare shi dan haka mu sani karkashin wannan duk wanda ya roki wani mayyitan wanda yake matacce aw ghaiban ko wanda baya nan ko da yana raye mutum zai fadi sai ya kira sunan mala'ika ko ya kira sunan annabi ko ya kira sunan malaminsa ko shehinsa ko waliyinsa wannan baya cikin shari'ar musulunci wannan wanda zaka kira malakan aw jinnan ya zanto mala'ika ne ko aljani fi hali rakha'in a lokacin da kake cikin walwala ka kira shi aw shiddatin ko lokacin tsanani duk wanda ya haka malaminsa ce faqad ashraka iyadan billahi ta'ala duk wanda zai kira wani Allah a lokacin da wani abu ya same shi abinda Allah ke yi to wannan yayi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka tsare mana imanin sai abinda ya shafi ladabi na biyu shine yawan maimaita addu'a kar ka yi so ɗaya ka bari ko nan makarantar boko da take so ka samu babban office a wancan babban garin sai da kai makarantu matakai daban-daban kai ta tara kwalaye ka je can kai ko ka je can ka biya ka je can kai kaza to Allah subhanahu wa ta'ala yana buƙatan ya ga kana yawan maimaitawa dan wannan zai nuna gaskiyanka da muhimmancin abin da kake nema sannan kuma ka samu naciya a cikin addu'a kar kai so ɗaya kawai ka ce to ai mun yi ba mu gani ba a'a abin da kake nema a wurin shi ba dan adam bane ko ba karamin abu bane shi don haka malamai suke cewa Allah ta'ala yana son mutumin da ke maimaita addu'a da naciya wurin addu'a hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzo Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance idza da'a da'a salatan idan zai addu'a yakan maimaita addu'ansa har su uku wa idza sa'ala sa'ala salatan in zai roki Allah wani abu yakan roki Allah wannan abun har su uku yana maimaitawa Imam Muslim ya ruwaito wannan sannan yana daga cikin abin da ake so a gare mu mu buɗe addu'anmu da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yi masa kirari da yabo a gare shi sannan kuma da roƙon tsira da aminci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ka buɗe addu'a da wannan haƙiƙa ka buɗe ta da abin da Allah ba zai tozarta addu'anka ba domin lallai in mutum ya zo ƙarshe kuma malamai suka ce ka sake rufewa da godiya da yabo ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ana so mutum ya saba ma kanshi da yin addu'a a lokacin walwala da lokacin da yake na damuwa ko tsutsuwa saboda da yawan mutane ba sa roƙon Allah sai idan sun shiga matsala kai ka ce Allah bai cancanci a tuna shi a lokacin yalwa ba alhalin shi da kansa yake faɗa cewa idan ma aka gode mishi a lokacin da yake kyauta to yana ƙarawa wa idza adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid da haka mu sani ƴan uwa ba addu'a da muke gani ba wai kaman magani bane wanda sai musiba ta sauka sai a sha ba ka ganin mutum yana shan magani sai ya kama rashin lafiya to ita addu'a ba haka take ba dan da yau mu za ka ji in sun ce a sama addu'a to galibi suna cikin matsala ne ba wai sun samu wata ni'ima ce suke so a taya su gode ma Allah a kanta ba wanda wannan kuma kuskure ne magabata ba haka suka kasance ba ƴan uwa mai iya kokari duk addu'an mai zanto yana da alaka da Allah subhanahu wataala a kowane lokaci bawa ya zanto baya guje ma Allah mu sani daga cikin ladubban addu'a ana so ka yi addu'a hankalinka yana kan abin da kake roƙo kar ka zo kana addu'a kana danna wayarka wani ma yana tasbihi kuma yana chatin to wanne kake cikin biyu Allah subhanahu wataala yana so ya ga muhimmantawa ka yi addu'a da zuciyanka a halarce na tabbatar da cewa ko mahaifinka ne indai kana da tarbiya ba za ka zo kana neman aburin shi kuma kana so kai ko kana surutu ko hankalinka na wani wuri kuma ya dauka cewa ka girmama shi ko kuma ka girmama abin da kake nema a wurin sa wannan yasa ake so kai addu'a na farko zuciyanka na halarce akan abin da kake roƙon Allah abu na biyu shine raf'il yadaini ana so ka daga hannuwanka yayin roƙon Allah subhanahu wataala domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wataala yana jin kunyan bawa ya daga hannunsa ya roke shi sannan ya sauke hannun ba tare da ya biya masa wannan bukata ba. Allah yake ina jin kunyar haka saboda Allah ne karamci ne. Sannan a cikin addu'a ana so ka bayyana kaskancin kanka a wurin Allah, ka nuna ma Allah kai ba kowa bane kuma kai ba komai bane, sannan kuma ka nuna bukatunka cewa in ba shi ba ba wanda zai maka. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan zai yi addu'a yarfa'u yadayhi fi du'a, yana daga hannuwansa guda biyu yayin da zai roki Allah. Wal wudu, kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi alula idan zai yi addu'a. Wastiqbalul qibla, sannan yakan fuskanci alqibla. Ku sani ya ku yan uwa, daga cikin abin da ake so mai addu'a ya yi shine ya hada addu'an shi da wasu dalilai da ke sa karbi addu'a din. Akwai abubuwan da suke kaman kamun kafa ne wurin neman shigan addu'a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaman mene? Kaman yin tawassuli bi asma'illahi wa sifati, kai tawassuli da sunayen Allah wanda suke ingantattu. Ba a sanya ma Allah suna sai abin da ya sa ma kansa suna da shi, ko kuma manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya sanya ya ambaci cewa wannan yana daga cikin sunayen Allah. To dukkan waɗannan sunaye da suka inganta musamman wanda suke ƙarshen suratul hashr, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadati, huwa waɗannan huwa din suna daga cikin waɗanda in kai addu'a da su malamai suka ce Allah subhanahu wataala yana sa a karbi addu'an bawa. Allah ka datar da mu. Sannan yin tawassuli zuwa ga Allah ta hanyar yin wani aiki na ƙwarai, kamar ciyar da dukiya, ciyar da mai azumi, taimakon marayu, sadar da zumunci da ƴan uwanka, karatun Qur'ani idan ba ka da kuɗin ciyarwa. To idan ka yi kana iya tawassuli da shi, shine kamun kafa da abin da Allah yake so yadda da shi. Ba a yin tawassuli face da abin da shari'a ta yadda ai tawassuli da shi. Don haka wanda ya yi tawassuli da sunayen Allah da siffofinsa da ayyukansa na ƙwarai, haƙiƙa Allah yakan karɓi addu'ansa ya ku ƴan uwa. Sannan daga cikin dalilai mafiya girma wanda suke sa karɓi addu'a, wanda ni dai a tsorona Allah ya sa ba shine dalilin da ya sa a yanzu ba a karɓan addu'o'inmu ba, shine wato cin halal da nisantan haram, wanda wannan kusan ya zama ruwan dare ga duniya. Ba manyanmu ba, ba ƙanananmu ba, ba shugabanninmu ba, ba mabiyanmu ba, ba ƙananan 'yan kasuwa ba, ba manyan ba. Galibi wannan ya zama wata ɗabi'a wanda har muna ganin idan ba da haram ba ma ba za mu iya rayuwa ba. To ku sani cin halal yana sa karɓi addu'a, kamar yadda kuma cin haram yana sa ake karɓi addu'an bawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani mutum a Ka'aba ya yi ƙura gashinsa ya cakuɗe, ya ɗaga hannu yana roƙon Allah a wuri mafi daraja, yana kiran Ubangijin da shi ya mallaki komai da kowa. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kalle shi ya ce Allah ya istajabu lah, wannan to ta ina za a karɓa masa. Ku kalli magana, ta ina za a karɓa mai, bi ma'ana ba wai Allah bai karɓan ba, amma shi ai ya hana ta, ya yake so ai ya karɓan mai addu'an nashi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suka yi mamaki saboda sun san Allah ta'ala ce amman yujibul mudarra idza da'a. Amma sai gashi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi dalilin da ya sa Allah ba zai karɓi addu'ansa ba, yace abincinsa haram, tufafinsa haram, iyayen sun ciyar da shi da haram, to ta ina Allah zai karɓa? Sun toshe dukkan hanyoyin da Allah ke yin rahama da sanadiyyarsu. Yan uwa, cin halal yana sa karɓi addu'a, sannan kuma nisantan harami, cin halal yana sa karɓi addu'a, nisantan halal fadawa haram yana sa Allah ya bar mutum da addu'a shi, sai mu ce sai Allah bai kula ba. Ku sani ya ku yan uwa, daga cikin abin da ake so tare da mu, idan ka tashi addu'a kar kai addu'an da abin da yake zunubi ne ko yanke zumunci a ciki, kuma kada ka wuce iyaka wurin yin addu'a din nan. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa du'u rabbakum tadarru'an khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah bai san masu wuce iyaka a cikin addu'a da yin zalunci akan wasu. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa cikin hadisin da Malam Nasiruddin Albani ya inganta shi, yake cewa lallai zai kasance a cikin wannan al'umma tawa wasu mutane da za su zo suna wuce iyaka a cikin abin da ya shafi alola da kuma yin addu'a. Mutum ya zo yana addu'a da abin da ƙetare haddi ne na shari'a. Daga cikin ladabban addu'a ƴan uwa shine mutum ya yanke ma ransa cewa Allah ya karɓi bukatunsa, kuma kar ya rataya addu'an shi da cewa in Allah ya ga dama ya bi shi. Wannan kuskure ne. Mutum ya ce Allah ya mun in ya so, in Allah san ina so zai mun, ko in ya dace da ni zai bani, Allah kai mun kaza in ka so. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana wannan, domin ya ce la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfir li in shi'ta, kada ɗayanku ya zo addu'a ce Allah kai mun gafara in ka ga dama, اللهم ارحمني ان شئت الله كيمن رحمه ان كاجا داما annabi sallallahu alaihi wasallam yace da dai kaku kuskura fi wannan dan Allah sai nuna maka shine mai ganin daman ya kyale ka wanda hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar dan uwa daga cikin ladabban addu'a shine kar kai gaggawa jin cewa dole sai amsa maka lokaci kaza ko kana ga idan ba amsa zuwa lokaci kaza ba kai ka shiga matsala ubangijin ka yace ka sanin alkhairi kuma yace ka sanin lokacin da ya dace da alkhairi a gare ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu yustajabu lil abdi Allah ba zai gushe ba yana karban addu'an bawa idan ya roke shi malam yadi ubitmin matukar beyi addu'an nan da saban Allah ba auqati ati rahimin ko be addu'an shi babu yanke zumunci wa malam yasta'jil kuma matukar mutum be gaggawa ba duk wanda ya gaggawa sai Allah ya bar shi da gaggawan shi saboda kaman mutum na ce ma Allah ba haka nake so ba ni gasar raina Allah ko ai ba za ka samu sharadi ba ko mahaifinka kam ai baka mai sharadi ba indai akwai tarbiya da fannin ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene gaggawan da kake nufi a cikin hadisin nan da kace matukar mutum bai gaggawa ba za a amsa masa addu'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya qulu qad da'awtu mutum zai rinka cewa nayi addu'a wa da'awtu na maimaita nayi falam yastajibuli amma gashi ba amsa mun ba sai mutum ya gaji ya ji ya kasa da yin addu'a waye da addu'a sai kala addu'a ya daina yi dan uwa daga cikin ladubba da ke sa karba addu'a shine sassauta murya a yayin da mutum yake addu'a ba tare da dagawa ba ma'ana yin addu'a da murya tsakatsaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sahabbansa cikin hadisin imam al-bukhari da muslim ku tausaya makawinanku wanda kuke roƙon shi ba kurma bane kuma ba wanda baya nan bane yana halarce da ilimin sa a tare da ku lalle kuna kiran mai ji ne kuma wanda yake kusa sannan yana tare da ku da ilimin sa duk halin da kuke ciki ya sani kuma zai biya kuma daga cikin abin da ake so a karshe mu kiyaye addu'a shine ka zabi lokutan da ake karban addu'a ka rinka yawaita addu'a a ciki daga cikin lokutan da ake karban addu'a akwai lokacin bude baki wanda zaka ci abin bude bakin ko bayan ka sanya shi a baki sannan kuma da ranar bayan sallar la'asar ta ranar juma'a kaman yau kenan tun daga bayan la'asar har rana ta fadi lokaci ne na karban addu'a don haka sai mu yawaita ya ku yan uwa sannan ana karban addu'a cikin sujada ana karban addu'a a yayin da biyu daya bisa uku na dare ya saura kaman kace daga karfe biyu na dare har zuwa alfijir ya fito sannan ana karban addu'a lokacin da mutum yake yin sahur Allah ta'ala ce wa bil ashari hum yastaghfirun sannan ana karban addu'an bawa a sanda akai kiran sallah kafin a tada iqama da wasu din ma da yawa daga ciki muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu ya azurta mu da karban addu'o'i a yayin da muka roke shi lalle ku sani du'a addu'a alkhairi ya tabbata ga duk mutumin da ya lizumci yin addu'a wanda ta tara muhimman abubuwa masu yawa kuma wanda suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi su kuma suna da muhimmanci musulmi ya rinka yin su kaman fadin Allahumma inni as'aluka min khayri Allahumma inni as'aluka min alkhairi kulli ajilihi wa ajili ma alimti minhu wa ma lam a'lam wa a'udhu bika min ash-sharri kulli ajilihi wa ajili ma alimti minhu wa ma lam a'lam wannan addu'a ce da ta kunshi dukkan alkhairi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu yin addu'a fadin Allahumma inni as'aluka min khayri ma sa'alaka عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ان هو اترشيد يا زما واجبي daga cikin abin da za ambata shi a irin wannan yanayi shine addu'a musani idan mutum na azumi ba a dawo da addu'an shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku ba a dawo da addu'an su a cikin su sai ambaci mutumin da yake azumi har sai idan ya ajiye azumi din daga cikin mutum na biyu wanda ba a dawo da addu'ansa shine mutumin da aka zalunce shi sai daga hannu yayi addu'a mutum na uku shine wanda yake cikin halin tafiya mutum na hudu shine da yayi ma mahaifinsa mutum na biyar mahaifi ya madansa mutum na shida shine mutumin da ke cikin matsuwa da tsanani na rayuwa Allah ya alƙawarin da ya amshi addu'an wannan mutum addu'a ta bakwai wanda ba a dawo da ita shine faɗin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin idan kana yawan wannan addu'a duk abin da kake nema wurin Allah subhanahu wa ta'ala zai zanto cewa Allah ta'ala ya karban maka aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات يجيب من دعاه فيكشف السوء ويقيل الأثرات ويرزق من يشاء بغير حساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يوم أكرشي كما ينبغي أكون أكي كرا زوى من الله صلى الله عليه وسلم يكرا أكن توت يا ممتاني da taimakon su asalin wato a cikin abin da ya shafi rayuwa baki ɗaya musamman a watan Ramadan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Masu jin kan mutane su Allah ne zai ji kansu da kansa. Irhamu man fil ard. Ku tausaya ma ku ji kan wanda suke doran ƙasa bi ma'ana bayin Allah. Yarhamukum man fis sama. Wanda ke sama shine Allah zai ji kanku ya muku rahama ya tausaya muku. Wannan kira ce galibi a farkon Ramadan akan taimaki mutane, amma idan Ramadan ta fara nisa kamar yanzu mutane sukan yi rauni. Ya dace ga duk mai neman rahama wurin Allah ya yi kokari ya ciyar iya abin da Allah ya bashi. Ba mamaki wannan ita ce Ramadanan mutum ta ƙarshe a rayuwarsa, ba za a yi wata tare da shi ba. Kai kokari ka yi abin da ka san kyautatawa ne ba tare da gajiyawa ba, sawa'un wannan sauƙaƙawa daga gwamnati ne koko daga ɗaiɗaikun al'umma ne. Abu ne wanda ya dace ya cancanci cewa a tunatar a kansa a koda yaushe, kuma a kira zuwa gare shi. Abu na ƙarshe shine mun buɗe fara aikin faɗaɗa masallacinmu da samar da masallacin mata da azuzuwa. Mun fitar da tsari a kan muna neman mutane 1000 da za su ba mu naira 50,000 domin tara naira 50,000,000 a matsayin abin da za mu tunkari wannan aiki da shi. Alhamdulillahi an samu waɗanda sun fara, wasu ma har sun wuce adadin da ake nema na a bayar ɗin. Don haka muna shelanta ma al'umma na kusa da na nesa, duk wanda yake da ra'ayin bada gudunmuwansa a wannan aikin alkhairi to ƙofa a buɗe take, kuma an riga an fara. Muna kuma kira ga duk wanda yake da hali na ya taimaka ya zo ya gina mana wannan wuri gaba ɗaya, tunda a koɗin da Allah ya sa suke haka ɗin. To muna fatan da Allah wanda suke da hanya da irin waɗannan mutane ko kuma su kai tsaye idan sun ji mu da su taimaka su ba da gudunmuwa wurin gina wannan wuri. Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.